Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. A kasar Siriya, mayakan sa kai na kungiyar ISIS sun kashe sojojin gwamnatin kasar 20 lokacin da suka kai hari kan wani asibiti dake gabashin kasar. Mayakan sa kan sun kwace wani wuri a wani yankin da ake kira da Izur kusa da kan iyakar Sham da Iraqin, inda bangarorin biyu masu gaba da juna suke iko kan wasu sassa. Kungiyar nan dake rajin kare haƙƙin bil'adama a Siriya mai cibiya a Ingila ta ce faɗan da aka yi ya kashe akalla sojojin gwamnati 20 da mayakan sa kai na ISIS su 6. Kungiyar ta ce sojojin gwamnati sun zagaye asibitin, amma babu tabbas kan hali da ma'aikatan asibitin da masu jinya suke ciki. Ana kiyasi akwai farar hula su 1,000 har yanzu da suke Da'izur, bangaren da ke hannun gwamnati. A halin da ake ci kuma, kungiyar mayakan sa kai ta Hezbollah tana zargin ISIS kan kisan wani komandanta a wani hari da aka kai kusa da birnin Damascus. Rundunar haɗin gwiwa na ƙasashe ko ta ƙasashe da suke yaƙi da Boko Haram sun kama shugabannin ƙungiyar Boko Haram ɗin 5 sai kuma kubutar da mata da yara masu yawa waɗanda ƴan ƙungiyar suke garkuwa da su, kamar yadda bayanai daga gwamnatin Kamaru suka nuna. Hukumomin ƙasar sun yi bayani jiya Asabar cewa wasu farmaki da aka kai kan sansanonin ƙyan bindigan arewacin dajin Madawaya a farkon wannan wata ya sa an kubutar da aƙalla mata 18 da yara 28. Ana ko samun waɗannan bayanan ne yayin da ƙasashen yammacin Afirka masu yawa shugabanninsu da shugaban Faransa François Hollande da kuma manyan jaman diplomasiyar Birtaniya da Amurka suka hallara domin wani taron koli a Abuja, babban birnin ƙasar Najeriya, domin su tattauna kan batutuwan tsaro a yankin da kuma ci gaba da yaƙi da Boko Haram. Mukaddashin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ga taron cewa hukumomi a Washington sun dukufa sosai wajen taimakawa a samu nasarar kan matakan soji da ake dauka kan wannan kungiya da kuma ayyukan sake farfado da yankin. Duk da haka ya ce nasara a fagen daga kadai ba zai wadatar ba, tilasa yaƙi a ƙida da irin manufofin Boko Haram. A jiya Asabar aka zafafa yakin neman goyon baya kan ko Birtaniya ta ci gaba da zama cikin kungiyar tarayyar Turai ko kuma masu adawa da hakan, inda ma aka ji Boris Johnson, tsohon magajin garin birnin London wanda yake adawa da shirin, yace babu makawa harsashin da aka kafa tarayyar Turai kai zai ruguje. Yayin da shi kuma Prime Minister kasar David Cameron yake gargadin cewa idan Ingila ta kuskura ta fita daga kungiyar tarayyar Turai, hakan na iya janyo mata komadar tattalin arziki. A hira da aka yi da tsohon magajin garin birnin London din, ya tuno da yakin Hitler da kuma na Napoleon suka yi da zummar maido da Turai baki ɗaya ƙarƙashin gwamnati ɗaya, daga nan ya zargi kungiyar tarayyar Turai da yunkurin neman sake yin haka ta wajen bin wasu hanyoyi na daban. A daidai lokacin da ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a yake nuna cewa ana kunnen doki tsakanin masu goyon bayan ƙasar ta ci gaba da zama cikin kungiyar da masu adawa suke kunnen doki, Prime Minister Britannian David Cameron yana hasashen kasar zata shiga wata makoma mara kyau lokacin da ya magana da magoya bayan shirin jiya Asabar. Sai ta yi wata tawagar masu horaswa na sojin Koriya ta Arewa sun kare takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya bayan da suka baiwa sojoji da 'yan sandan kasar Kongo ƙananan bindigogi lokacin da suka yi atisayen horar da su, kamar yadda wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi bayani. Wani kwamitin ƙwararru ya ce wato an ba su ƙananan bindigogin da ake kira pistol da Turanci ga sojoji da 'yan sanda a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo, wanda daga bisani wasu makaman suka fara hannun sojoji da suke aikin kiyaye zaman lafiya wanda suke aiki tare da Majalisar Ɗinkin Duniya. kamar yadda aka ji daga bakin sojojin da yan sandan kasar an ba da bindigogin ne a shekara ta 2014 ga jami'ai da suke samar da tsaro a fadar shugaban kasar dake Kinshasa babban birnin kasar ana ganin wannan zaman wato taka takunkumi ne da majalisar dinkin duniya ta azaba Korea ta arewa wanda ya hana ta sayar da makamai ko ba da horo irin na soja akwai alamun waɗannan makamai sun karkare kan titunan birnin Kinshasa inda ake sayar da su a kasuwannin bayan fage labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC An tuhumi tsohuwar shugabar kasar Argentina Cristina Fernandez ranar Juma'a kan zargin zambar gwamnati kan yadda ta tafiyar da jarin kasar yayin da take shugabar kasa haka nan babban alkali a kasar Claudio Bonadino ya kuma tuhumi tsohon ministan tattalin arzikin kasar da kuma tsohon gwamnan babban banki da hada baki wajen nuna karfin kudin kasar alhali hakan lamarin bai kai haka ba ana zargin lamarin ya sa kasar ta yi hasarar dubban daloli kamar yadda takardun shigar da kara suka nuna kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce ba a sami wani rahoton an ba da sammacin a kama waɗannan mutane ba jan kasar suna kaunar shugaba Fernandez saboda shirye-shiryen tallafawa marasa karfi da gwamnatin ta gabatar yayin da take shugabar kasa wata mawaƙiya daga kasar Ukraine Jamala ita ce ta lashe gasar mawaka ta Turai a bana a waƙe-waƙe kalilan da aka shiga da gasar da ake kallo tamkar magana ce ta siyasa inda ta tabo batun koran yan kabilar ta tatas da tsohuwar tarayyar Soviet ta yi daga yankin Crimea a wajajin 1940 mawaƙiyar yar shekaru 33 da haihuwa daga zirin Crimea da Russia ta hade da kasar ta bayan ta kame yankin a shekara ta 2014 lamari da ya janyo fada tsakanin yan tawayen kasar masu goyon bayan Russia da kuma yan kasar Ukraine masu biyayya ga hukumomin kasar da ke Kiev wakar ta mai suna 1944 ya ambaci yan uwarta na kabilar Tatars amma kuma ana kallon wakar cewa tana maganar rikicin na yanzu ne Jamala wacce cikakken sunanta shine Suzana Jamala Dinova ita ce ta samu maki mafi yawa a gasar da wasu mutane 41 suka shiga daga Turai da Australia da Isra'ila a nuna gasar ƙarshen na kusan sa'o'i 4 jiya sabar a lokacin Turai da kasar China da Australia da New Zealand kuma a karo na farko a nan Amerika wanda mutane miliyan 200 a duk fadin duniya suka kalla
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a sauraronmu assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Gwamnatin jihar Sokoto ta sanya hannu kan wata yarjejeniya ta naira miliyan 2000 da asusun tallafa yara ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF a yunkurin aiwatar da wani shiri na wannan shekara ta fuskar ilimi da kiwon lafiya samun abinci mai gina jiki da ruwa tsaftatacce da kuma tsaftata muhalli da kuma jiki.
Duk da yake dai gwamnatin jihar Sokoto ta yarda da cewa akwai matsaloli da suka dabaibaye shi ilimi a jihar suke kuma ci gaba da kawo tarnaki a kokarin fitar da ita daga sahun jihohin da aka bari baya ta bangaren ilimi. To amma kuma ta musanta sakamakon alƙaluma dangane da matsalar a lokacin rattaba hannu akan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta naira miliyan 2 tsakanin gwamnatin jihar da kuma hukumar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF babban jami'in hukumar ta UNICEF a Sokoto Muhammad Muhiddin ya ce adadin yara da ba sa makaranta a jihar ya kai kashi 66.8% na yara a jihar yayin da a masu makarantar ma a matakin primary kashi 39.8 ne ke zuwa makaranta akai-akai a bangaren maza a matan kuma kashi 24.6 yayin da kuma ake da gibi mai yawan gaske tsakanin yara maza da mata da ke karatun boko a jihar to sai dai kuma kwamishinan ilimi matakin farko na jihar ta Sokoto Dr. Muhammad Jabi Kilgori yana ganin da akwai gyara a wannan kididdigar
suna amfani da tsoho kididdiga wannan kididdiga ta 2012 kusan yanzu shekara 4 da aka yi wannan kididdiga don hakan ga ta tashi daga aiki kididdigar da muke da ita sabuwa yanzu yaran da ba su makaranta ba su kai wannan zango ba kila ba su kai ko kashi 40 bisa 100 ba saboda irin kokarin da gwamnati ta yi yunkurin da aka yi tun lokacin nan 1912 aka samu wannan to gwamnati tun lokacin ta tatse an ci gaba da hadada makarantun ne da ƙara malamai da buda azuzuwa da masabbin makarantun da sauransu kuma an ci gaba da yekuwa don hakan ga yanzu daliban da basu yaran da suka cincin su ga makaranta waɗanda ba su makaranta ba su kai kashi 40 bisa ga ƙididdigar da muka samu ta shekarar da ta wuce.
To honorable a cikin kuma bayanin nashi yayi kira ga samun abin da yake ganin kamar an rasa shi a can baya wato shine jajircewa da kuma dagewa daga bangaren gwamnati wanda yace muddin ba samun shi akai ba za a sami nasara ba.
Wato babban abin da ke faruwa shine ba wai dagewa gwamnati ba ta yi ba. Gwamnati ta huskanta abubuwa masu gauni kware daga hannun al'umma. Akwai kyama da ilmin zamani har yanzu in ka shiga karkara za ka ga cewa mutane har yanzu ko nan cikin garin su cewa akwai waɗanda har ba su ko kai yaransu makaranta ko kuma mu iske makaranta a ce wani malami ya zo ya kwashe duk yaran da a gida ga gari tare da haɗin uwaye ne su zuwa ya dauke su ya tafi wurin yawon bundi tare da su sannan akwai wuraren da muka sama inda ka iske ɗalibai suna da rajistar makaranta amma su ta yi makaranta a lo har ƙarhe 9 ta yi har 10 ta yi malami bai tashe su ba to kaga muna da wannan kyama. Wannan shine kalubalen da muke huskanta ba wai gwamnati ba ta da kaihi da ko da ƙarfin gwiwa ko ko da sa ido ga abuwa.
A yarjejeniyar da aka rattaba hannu daya gwamnatin jihar za ta bada nata kaso na naira miliyan 1,000,083 yayin da hukumar ta UNICEF za ta bada naira miliyan 1,000,006. Wata babbar matsala da ta zama ruwan dare a Najeriya dai ita ce ta cin hanci da rashawa lamarin da manazarta ke ganin kai haifar da cikas wajen samun nasarar aiwatar da ire-iren wannan yarjejeniya musamman da hukumomin ba da tallafi na ƙasa da ƙasa abin da ya sa na tambayi kwamishinan yadda za su fuskanci wannan kalubalen.
To insha Allah mu dai a ƙarƙashin namu jagoranci za mu tabbata cewa duk abin da za a yi an yi shi a buɗe an ilmantar da jama'a an yayata komai za a kai musu an haɗe shi domin su san cewa ga abin da zai zo wurin su sannan kuma za a bi ƙididdiga su kansu jami'an da suke wannan aiki mu tabbata cewa tunda akwai fannoni da suka shahi sa ido yadda aka kashe kuɗi da kuma auditoci za su duba da sauransu duk bayanan da suka fito to za mu yi aiki da su domin a tabbata cewa an shirya tsarin da zai a samu cikakken adalci da ingancin da kaucewa duk wani abu da zai sa wannan jari da za a sawa ga jihar Sokoto bai samu illa ba.
Yarjejeniyar dai za ta mai da hankali ne akan sha'anin ilimi da kiwon lafiyar mata da yara ƙanana da tabbatar da tsafta da cin abinci mai gina jiki da dai sauransu to amma kuma ilimi ne yake da kaso mafi yawa na kashi 60% na adadin wannan yarjejeniyar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Ita kuma Majalisar Dokokin Jihar Katsina tana alfahari da irin guduma da take bayarwa wajen ci gaban ilimi a jihar. Kakakin Majalisar Alhaji Aliyu Sabi Umuduru wadda ya bayyana ka a wani taro da manema labarai ya jaddada muhimmancin ilimi a ci gaban al'umma inda ya nana da tambayar da Allah ya cikin Alkur'ani mai girma shin mai ilimi da jahili sun taba zama daya?
Haka kuma mu koma musulunci. Hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun innama yatazakkarul albab. So da mai ilimi da jahili ba za su taba zama daya ba. Kuma neman ilimi wajibi ne, hadisi ne ga kowane musulmi namiji da musulma mace. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimati. So dan haka kaga haka ma addinin na cewa ko na hadisul qudsi Allah ya ce ta'rifuni qabla an ta'buduni. Ka sanni kafin ka bauta mani. Ko so kaga duk abin da za ka yi idan babu ilimi to lallai akwai damuwa a ciki. Al'ummar jihar Katsina ta shahara kwarai da gaske duk wasu manya-manyan shehunan malamai da aka yi ko wasu manya-manyan shugabannin ƙasa da aka yi wasu manya-manyan masu mukamai a ƙasar nan sai da suka zo jihar Katsina neman ilimi mafi yawancinsu. Don haka idan aka ba ilimi ainihin dama ta farko waɗanda yanzu tambayar da na gama ansawa ta magana sayayya can da can da can kai da ke da ilimi me yasa baka yi ba? Me yasa baka yaɗa sharri ko baka yaɗa kaza ba? So normally za ka ga duk wanda yake da ilimi yana aiki da shi to lallai za a samu rayuwa mai kyau kuma za a samu tsari na kirki. Kana da mata biyu duk da yake al'amarin mata daban ne ki ya guri kake ce zan taba mata to amma dai za ka ga da wacce ta dan fahimci karatu na addini kuma kake lallashinta da wacce ba ta yi ba za ka ga akwai dan bambancin yanayin mu'amala na yau da kullum. Al'ummar jihar Katsina ya zama wajibi wannan gwamnatin ta ilmantar da su domin mu a Majalisar Dokokin Jihar Katsina ilimi ne da kuma zaɓin al'umma mafi yawancin mai kawo ma'ana. So muna so mu nuna ma al'umma muhimmancin ilimi mafi yawanci wallahi kowa a shirye yake ya koma makaranta domin wannan ilimin shi ne yafi komai in babu shi to lallai rayuwa ba za ta yi kyau ba. Majalisar Dokokin Jihar Katsina ƙarƙashin jagorancin kwamiti na ainihin education suna mai da hankali kwarai da gaske domin ganin an inganta ainihin karatun ƴaƴayenmu da kannanmu da ƴaƴan dangi da ƴaƴan uwa da al'ummar jihar Katsina domin a ga cewa ya ainihin ya samu ainihin gindin zama da kuma an ba su ilimi mai kyau kwarai da gaske. Na ɗaya daga cikin kokarin da majalisar dokokin jihar Katsina take yi shine kullum muna kira ga bangaren majalisar zartarwa cewa lalle lalle wanda kuma mun gode mun ga shi mai girma Alhaji Aminu Bello Masari gwamnan jihar Katsina ya anshi wannan kira cewa lalle radda za a dauki ma'aikata na ilimi lalle a samu waɗanda suka dace da wannan ilimin domin mu mun sani akwai kannanmu akwai yayyenmu akwai ma wasu ma sun kai iyayenmu suna da ainihin kwarewa ta bangaren ilimi amma suna nan ba su da aikin yi to a nemo su a ba su aiki. Haka mun gano waɗanda ainihin suka gama NCE wasu ma suna nan suna voluntary suna koyar da ƴaƴa a cikin garuruwansu kyauta ba tare da an ba su wani abu ba. Suwa mun shawarci gwamnati ta fara kallon su yanzu a ɗauki ma'aikata da taimaka domin a gyara wannan duk wanda ya zo ya baka abu ba tare da ka ba shi wani abu ba to ina gare da ka ba shi wani abu kaga zai inganta abin. To akwai da yawan matasa waɗanda hakanan sacrifice suke yi su shiga makarantu su yi ainihin magana da L Education Authorities a ba su dama sai sun zo za su yi volunteer su kokkoya. So wannan hakikanin gaskiya majalisar dokokin jihar Katsina ta mai da hankali kuma ba za ta tsaya ba a bata baya ba akan abin da shafi ilimi domin ilimi shine gishirin zaman duniya. Assalamu alaikum.
Shugaban majalisa, game da batun tufafi na ƴan makaranta musamman masu zaman kansu, kun fahimci kamar akwai wasu da suke tilastawa wajen sanya tufafi da bai dace ba, shi yasa kuka nemi sa baki a cikin wannan al'amari?
Mun samu koke-koke daga ainihin iyayen yara da ainihin wasu bangare na addinai cewa yanayin tsarin sa kaya da ake ma yaransu bai musu daidai ba, kuma sun shayi ma management na makarantun private school magana amma wasu ji ba. Wasu ma daga ciki irin waɗanda suka kama koken sun cire ƴaƴansu daga irin waɗannan makarantun sun maida su waɗansu. Da muka zaya muka lura sai muka duba shin akwai dokar da ta yi magana akan wannan, sai muka gano cewa an taɓa zama an samu tsari da kuma yarjejeniya tsakanin waɗannan makarantu da kuma ɓangaren addinai da sauransu, wanda an yadda cewa waɗannan makarantu ga ƴaƴan musulmai in mace ce ta rika sa ko dogon skirt ko kuma dogon wando da rigan ma ita mai dogon hannu kuma ta sanya hijabi, idan kuma wacce ba musulma ba ce ba ita ma dole ta sa dogo amma ba sai ta sa hijabi ba ta samu scarf wanda zai rihe mata kai. Tunda mun ga kowane bangare kuma sai muka ga manya-manyan addinin da suka shahara a Katsina shine addinin Musulunci da na Kirista, to sai muka ga addinin Kiristocin ma su ma babu wani dota doka inda ta ce mace ta rika yawo akan ta bude, muka kira su don mu kara tabbatar da wannan, kuma su bangaren Christianity suka bada ainihin shaida cewa idan lai wannan abu haka yake kuma su ma sun yarda da haka, kuma an yarda aka samu maslaha a gidan nan cewa a tai akan wannan tsarin na ainihin kyawun shiga. Mun ga cewa mafi yawanci yara waɗanda suka kai ƴan mata from 5 from 6 su ne dalilin wannan dressin nasu mara kyau mai tanan suke fara samun hanyar faruwar shedanci wanda akan samu dama ya fasikanci da su, wanda mu kuma wannan abin yana damun mu, ba mu so wannan abin ya ci gaba da yaduwa a jihar Katsina. Amma idan an samu kyakkyawar shiga don Allah ya yarda waɗannan musibutuntunin da kuma waɗannan ainihin laifukan za su yi sauki a jihar Katsina. Wannan shine babban abin da ya jawo hankalinmu da kuma kula da al'ummar ya sanya muka shiga cikin wannan magana. Idan Allah ya da na san wannan hutu da ƴan makaranta za su dawo in kuka sa ido za ku ga akwai alamun canji na ainihin yadda ƴan makaranta suke sa kaya tun daga na private school har zuwa ainihin public.
Makonni biyu da suka wuce mun kawo muku wani bangare na aikace-aikace da manufofin kungiyar mata masu fada a ji da ake kira Hilwa a takaice, wacce ta hada hannu da gwamnatin tarayya da hukumomin ƙasa da ƙasa wajen bunƙasa ilimin ɗiya mata. Ga ƙarshen bayani da muka kawo muku da matar gwamnan jihar Kebbing Dr. Zainab Baguru ta yi kan yadda ƙungiyar take tallafawa mata waɗanda suka yi karatu da ma waɗanda suka kasa.
Tun da wuri sai mu samu a yi masu sana'a a ƙirƙiro akwai programs da shirye-shirye da dama na ƙarfafawa mata da yara maza wanda wannan gwamnatin yanzu yanzu haka an riga an fara yin su, kuma insha Allahu kamin lokaci mai daɗewa za a ga amfanin su kuma za a ga sun bayyana a jihar. Saboda haka idan muka samu muka yi yaƙi da talauci sai ta yu za mu samu mata su yi sha'awan kuma su samu sauƙin tura yaran su makaranta. To gaskiya ni dai na san daidai gwargwado ba a wajen sakitirin ilimi ba, duk inda na ga ana sa ma'aikata abinda nike fara diba ita ce shin mata nawa kuka sa. Da din naga ban ga mace a ciki ba To, an dinga rigima kenan. Na dinga neman duk wanda ya kamata in nema in roke su alfarma ga mata nan sai a ce babu mata masu ilimi. To, mu ma dai mu tashi tsaye mu nemi ilimin nan. Ba wani abu ke sa ana sa mazajen nan ba illa dai mafi yawa su ne masu ilimi. Amma kaman duk sauran bayanan da nayi namu nawa ita ce in roki alfarma in nemi matan nan masu ilimi duk inda naga akwai wanda ya cancanta a ba aiki a jiha ce kuma ga aiki nan ana dauka muna magana akai ko wannan ma da kika yi magana akai akwai shirin da akwai maganan da na san insha Allahu an riga an yi kuma zamu ga canji ga wannan gwamnatin ana yawan bayani akan cewa mata a ƙara ma mata mukamai a cikin gwamnati gaba daya wato 35% affirmative agenda ake ci mashi to gaskiya har yanzu Najeriya bata cika ta ba kuma muna zato insha Allahu da wannan gwamnati na canji za a samu a cika wannan burin namu kamar yadda muka ce ilimi jari ce idan bamu nemi ilimin nan ba babu yadda za a yi mu samu ci gaba mace ita ce uwa ita ce komai ita ce gida idan mace ba ta da ilimi ba zai yu ta ba yaranta ilimin da ya kamata ba saboda haka ina kira gare su da na daya dai su rika barin ƴaƴan su musamman mata na san maza babu wahala sosai amma inda mace ta ga kaman mai gida baya da sha'awan ƴaƴan shi mata su yi makaranta dan Allah su san yadda za su yi amfani da hankalin su su jawo su basu su yi mace in tana son abu ga mijinta fa duk yadda za a yi ta samu ta san hanyar da za ta bi saboda haka mu kanmu mu ya kamata mu fara mu kanmu fada mu hada kai mu yi amfani da duk baiwan da Allah ya bamu da mu nemi ilimin nan mu bari ƴaƴan mu su je makaranta su dauki kansu a cikin duniya da ƙasar mu gaba daya a yadda ya kamata mu ƙara samun ci gaba insha Allah
taron ya samu halattar shugabannin kungiyar Hilwa na jihohi 7 na tarayyar kasar nan Maryam Ato Muhammad Murya Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
amma kun je ne majalisun dokokin Najeriya suka fara nazarin dokar kafa hukumar raya yankin arewa maso gabas a yunkurin sake farfado da yankin bayan da rikicin Boko Haram ya daidaita shi musamman ma a fannin ilimi Ganin an fara wannan yunkuri mu ga ya dace mu sake gabatar da rahoton da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar kan yadda rikicin ya maida hannun agogo ba ta fuskar ilimi a wannan yanki da zaton cewa watakil akwai abinda mahukunta za su amfana da shi hare-haren da kungiyar Boko Haram take kaiwa kan makarantu da kuma dalibai da malamai a yankin arewa maso gabas a Najeriya yayi mummunar illa ga harkar ilimi Inji kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch a cikin wani sabon rahoto da kungiyar ta fitar. Rikicin inji kungiyar ya hana yara kusan miliyan ɗaya damar zuwa makaranta kuma inji rahoton hukumomin tsaron ƙasar sun taimaka wajen ƙarfafa wannan matsala ta wajen amfani da makarantu a zaman sansanonin soji wanda yake baiwa kungiyar ƴan gani kashenin addinin hujjar ci gaba da kaiwa yara hare-hare. A mummunan yaƙi da take yi da ilimin zamani ko mugunta kan tsarin ilimin kungiyar Boko Haram ta hana wani zubin yara masu ɗimbin yawa a yankin arewa maso gabas damar samun ilimin zamani in ji Mosin Segun wani mai aikin bincike tare da kungiyar ta Human Rights Watch. Tilas gwamnati ta ɗauki matakan gaggawa na samar da ilimi ga yara da wannan rikici ya shafe su. Matakan farko da dabarun da kungiyar Boko Haram take amfani da su sun hada da yin barazana da muzurai saboda ta yi katsalandan ga harkar ilimi. Al'amari da ya kara tsanani a farkon shekara ta 2012 kamar yadda kungiyar ta Human Rights Watch ta gano. Mayakan sa kan suka fara lalatawa da konawa da kuma barnata gine-ginen makarantu da kadarorinsu. Suna ikirarin cewa hare-haren da suke kaiwa kan makarantun ramuwar gayya ce kan hare-hare da gwamnati take kaiwa kan makarantun allo. A wajajen ƙarshen shekara ta 2012 zuwa farkon shekara ta 2013 lokacin da sojoji suka fara da farmaki da suke kaiwa mayakan Boko Haram mayakan sa kan suka ƙara rashin imanin su da gangan suna auna malaman makarantu su kashe su da shugabannin makarantu da jami'an aikin ilimi hakanan ƴan kungiyar suna kai hari kan dalibai domin su hana su zuwa makaranta kuma su tilasta wasu daliban shiga jerin mayakan kungiyar ta Boko Haram Mayakan kungiyar suna sace dalibai mata su tilasta musu auren dole a takaice su mai da su bayan su a gado da aka kara tsaurara matakan tsaro Boko Haram ta bullo da sabon salo na kai hare-hare kan na kunar bakin wake a makarantu da wasu wurare suna kara kisan yara yan makaranta da jami'an aikin ilmi harin da Boko Haram ta kai kan makarantar sakandare da ke Chibok ya zama tambarin su a irin matakan da suke dauka kan harkokin ilmi domin a daren 14 ga watan Afrilu shekara ta 2014 ne kungiyar ta sace yan mata yan makaranta su mai tanda 76 daga dakunan kwanan su har yanzu akwai yan mata mai tanda 19 waɗanda yan kungiyar suke ci gaba da garkuwa da su shekaru biyu bayan da aka sace su Shedu suka ce da yawa daga cikin yan matan masu garkuwa da su sun tilasta musu shiga addinin Islama sannan suka aure su a cikin wani bidiyo da ya fitar cikin watan Mayu na shekara ta 2014 shugaban kungiyar Abubakar Shikau ya ce kungiyar za ta ci gaba da sace mata da yan mata domin su shigar da su addinin Islama na kurai kuma su tabbata ba su shiga makaranta ba ranar 24 ga watan Nuwamba shekara ta 2014 Boko Haram ta kai hari kan garin Damasak gari da aka sani da kasuwanci dake kan iyaka da Niger suka kama yan makaranta fiye da 300 suke ci gaba da garkuwa da su suka mai da makarantar a zaman sansani sannan suka tsere da yara da suka kama lokacin da sojojin jamhuriyar Niger da Chari suka danno kan garin cikin watan Maris na shekara ta 2015 a wani matakin soji na tsallakawa kan iyakoki domin tinkarar yan bindigar hakanan an zargi jami'an sojin Najeriya da laifuffuka a matakan da suke dauka kan Boko Haram ciki har da kisa da kuntatawa da matsin lamba kan malaman makarantun allo da daliban su hakanan sojojin suna amfani da makarantu a zaman sansanonin soja matakin da ya saba ayyanawar da aka yi shekara ta 2015 na kare makarantu da Najeriya ta sanya hannu a kai wanda mai da makarantun sansanoni yana iya jefa su cikin hadari ana kiyasin mutane miliyan 2,200 cikin su yara miliyan 1,400 sun tsere daga yankin arewa maso gabashin kasar kamar yadda hukumar tallafa yara ta majalisar dinkin duniya wato UNICEF ta fada fiye da yara 952 cikin waɗanda suka gudu yara ne da suke shekaru zuwa makaranta kashi 10 cikin 100 na wannan adadi ne kadai suke a sansanonin da gwamnati ta sanda zaman su inda ake tafiyar da ƙwarya-ƙwaryar karatu da malamai ƴan sa-kai suke taimakawa saura kashi 90 suna zaune ne da abokai ko ƴan uwa inda suke da ƴar dama ko kuma mababu sukuni baki daya na zuwa makaranta tilar hukumomin Najeriya su inganta tsaro a makarantu a yankin gabas ta tsakiya su tabbatar cewa yara da aka tilasta a barin muhallansu an samar musu damar karatu na musamman kuma kamar yadda yake kunshi cikin ayyanawar kare makarantu gwamnati ta hana sojoji amfani da makarantu a zaman sansanin sojoji inji kungiyar Human Rights Watch hare-haren da Boko Haram take kaiwa da kuma halin ko oho da gwamnati take nunawa da amfani da makarantu a zaman sansanoni sun taimaka wajen mai da harun agogo baya ainihin ta fuskar ilmi a yankin arewa maso gabas inji Segun na Human Rights Watch haƙƙin duka sassan biyu ne su daina hare-hare da ake kaiwa a ɓangaren ilmi da kuma kawo ƙarshen kuncin talauci da koma baya da ya zamo tamkar ado ko laya da aka makala a yaran yankin a wuya masu haro da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamin na madadin dukkan wakilai da kuka saurara da kuma Chubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe
kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya
Siriya mayakan sa-kai na kungiyar ISIS sun kashe sojojin gwamnatin kasar 20 lokacin da suka kai hari kan wani asibiti da ke gabashin kasar mayakan sa-kan sun kwace wani wuri a yankin da ake kira Dir el-Zur kusa da kan iyakar Sham da Iraki inda bangarorin biyu masu gaba da juna suke iko kan wasu sassa a yankin rundunar haɗin gwiwar kasashe da suke yaƙi da Boko Haram sun kama shugabannin kungiyar biyar suka kuma kubutar da mata da yara masu yawa waɗanda ƴan kungiyar suke garkuwa da su kamar yadda bayanai daga gwamnatin ƙasar Kamaru suka yi bayani a jiya zabar aka zafafa yaƙin neman goyon baya kan ko Birtaniya ta ci gaba da zama cikin kungiyar tarayyar Turai ko kuma akasin haka
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.